sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumelta na nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 5 ga watan wato Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanan labarai.
Dakarun Ukraine da ke fagen daga a Bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba yayin da suke ci gaba da taimakawa fararen hula arcewa daga birnin da aka mamaye. An tuhumi wani fitaccen dan kasuwa dan kasar Kamaru da hannu wajen azabtar da wani dan jarida da aka kashe a wata babbar shari'a da ta girgiza kasar. Domin dubatar Isra'ilawa sun yi zanga-zangar nuna adawa da shirin Prime Minister Benjamin Netanyahu na yin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar.
To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa biyo bayan wani tashin hankali da aka samu a jihar Sokoto bayan zaben shugaban kasa a Najeriya, rundunar ƴan sanda ta ce a shirye take ta yin maganin hakan a zabe mai zuwa.
Bayan da aka fitar da sakamakon zabe, rana ta farko mun ga wasu tsirarin yara da suka fito da sunan suna murna, amma daga ƙarshe sai ga sun koma ɗaukan makamai da duwatsu suna ɓarna.
Haka kuma mai alfarma sarkin musulmi na Najeriya ya yi kira ga 'yan siyasa a Najeriya su sanya tsoron Allah da sanya maradin talakawan ƙasa a kowane lokaci a zukatansu.
Haka muna ƙara kira ga 'yan uwanmu musamman shugabanni na siyasa a ji tsoron Allah. Duk abin da a yi domin Allah, idan za a bari a bari domin Allah.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Ukraine da ke fagen daga a Bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba a jiya Asabar a yayin da suke ci gaba da taimakawa fararen hula arcewa daga birnin da aka mamaye. Wani wakilin rundunar soji ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa a yanzu yana da hatsarin gaske a fita daga Bakhmut ta mota, don haka yanzu alatilas fararen hula suke ficewa ta kafa. Kamfanin na AP ya ce sojojin Ukraine sun haɗa wato sun haƙa garojin wucin gadi a jiya Asabar domin taimakawa farar hula tsallakawa zuwa garin Kromov da ke kusa. An kashe wata mace ɗaya, wasu mazaje biyu kuma sun sami munanan raunuka yayin da suke ƙoƙarin arcewa ta hanyar garojin da aka kafa na wucin gadi, a cewar sojin Ukraine da ke taimaka musu. Sojojin Ukraine sun lalata manyan gadoji biyu da ke wajen birnin, wato da ke wajen birnin, ciki har da ɗaya da ke zuwa Chasivir. An tuhumi wani fitaccen dan kasuwa dan kasar Kamaru a jiya Asabar da hannu wajen azabtar da wani dan jarida da aka kashe a wata babbar shari'a da ta girgiza kasar, kamar yadda lauyansa ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Jean Pierre Amogu Belenga, wanda ake kyautata zaton yana da kusanci da ministoci da manyan jami'ai, an kama shi ne a ranar 6 ga watan Fabrairu kuma aka gabatar da shi a gaban wata kotun soji da ke birnin Yaounde a ranar Juma'a kafin a ci gaba da tsare shi, inji lauyan nashi. Wata majiya a kotun ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP da labarin bisa sharaɗin sakai suna. Hukumomin ƙasar sun ki amsa buƙatar yin bayani kan tuhumar da ake wa Amogu Belenga. Dan jaridar gidan rediyo Martinez Zogo, wanda aka yi garkuwa da shi aka kuma yi masa kisan gilla a watan Janairu, ya yi suna sosai wajen yaƙi da almundahana kuma ya sha fuskantar barazana kan aikinsa. Gwamnatin kasar China ta sanar da shirinta na inganta farfaɗo da tattalin arzikin al'ummar kasar, wanda a ƙarƙashin jagorancin jama'a, yayin da majalisar dokokin kasar ta buɗe wani zama a yau Lahadi wanda zai ƙarfafa ikon shugaba Xi Jinping kan harkokin kasuwanci da zamantakewa. Prime Minister Li Keqiang, babban jami'in tattalin arziki, ya sanya manufar bunƙasa tattalin arziki na wannan shekara a hukumance da kusan kashi 5 cikin 100, biyo bayan kawo ƙarshen matakan daƙile yaɗuwar cutar da ta tsare miliyoyin mutane a gida tare da haifar da zanga-zanga. Ci gaba da aka samu a bara ta faɗi zuwa kashi 3 cikin 100, mataki na biyu mafi rauni da aka samu tun daga aƙalla shekarun 1970. Ya kamata mu ba da fifiko kan farfaɗowa da faɗaɗa abubuwa da ake amfani da su, in ji Lee. a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin na ƙasa kan tsare-tsaren gwamnati gabanin taron majalisar wakilan jama'ar ƙasar a babban ɗakin taron jama'a da ke tsakiyar birnin Beijing.
To nan ba da jama'a Murtala zai sake da mana da ƙarshen labarin duniyar, amma kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda yayin da rai ƙasa da mako ɗaya ‘yan ƙasar sake bayyana rumfunan zaɓe domin zaɓen gwamnoni da ‘yan majalisar dokoki na jihohi. Jami'an tsaro sun ce sun gano wasu shirye-shirye da manyan jam'iyyu masu adawa da juna ke yi domin tayar da fitina a lokacin zaɓen wasu jihohi. Wannan na zuwa ne lokacin da gamayyar rundunar jami'an tsaro a Sokoto ta ce ta kama makamai a hannun wasu magoya bayan wata jam'iyya, kuma tana sanar da shirin wata jam'iyya ke yi na ɗaukar fansa a kan zargin da take yi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir na da cigaban rahoton.
Wasu bayanan tsaro na sirri daga mayar rundunar jami'an tsaro a jihar Sokoto da aka kafa domin tabbatar da zaman lafiya a lokutan zaɓukan shekara ta 2023 ta samu sun nuna yunkurin jan daga tsakanin manyan jam'iyyun siyasa na APC da PDP masu hamayya da juna da suka yi na ƙoƙarin ramuwar gayya da suke zargin junansu da hana zaɓe a wasu rumfunan zaɓe da yawansu ya zarce sama da 300 a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya. Shugaban gamayyar jami'an tsaron kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel ya ce dole ne su takawa wannan yunkurin birki gabanin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen gwamnonin da ake tunkarar yi ranar 11 ga wannan wata na Maris.
Bayan da aka fitar da sakamakon zaɓe rana ta farko mun ga wasu tsirarun yara da suka fito da sunan suna murna da nasara da ɗan takara na jam'iyyar su ya samu, kuma suka bi titi suna waƙe-waƙe, amma daga ƙarshe sai ga sun koma ɗaukar makamai da duwatsu suna ɓarna. Don haka muka fito tare da sauran jami'an tsaro, muka yi blocking hanyoyi, suka ji tsoro, suka gudu, suka bar makamai masu yawa.
Har wayo kwamishinan ya ci gaba da bayyana cewa
ita ma ɗaya jam'iyyar ta hasala, wanda ya muka kirawo taron 'yan banga da maharba da wasu mutane wanda ba jami'an tsaro na gwamnati ba, da cewa su zo don a yi taro a yi shawarwari. To wannan al'amura guda biyu suka kasance matsaloli wanda ba za mu yi shiru ba, shi ne muka kira jami'an wa'annan jam'iyyu guda biyu muka yi zama da su, suka kuma ba mu goyon baya da cewar a ja layi duk wanda ya yi a yi mishi.
Tun bayan kammala zaɓen na shugaban ƙasa, gamayyar jami'an rundunar tsaron wadda ta kunshi wakilai daga dukkanin hukumomin tsaro ke zagayawa cikin birnin jihar domin nuna wa jama'a cewa
uwarmu Najeriya, ubanmu Najeriya, so interest na Najeriya muke karewa. Don haka duk wanda yake tunanin san zuciyarsa ya fi Najeriya, za mu fito na fito da shi.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin wannan yunkurin na 'yan siyasa a zaman wani abin kunya ga ƙasa irin Najeriya da ke cike da matsalolin rayuwa, kamar yadda Farfesa Bello Bada ke cewa
anya don jama'a ko suke wannan fitina, suna fitina domin su kai ga madahin iko, suna kallon mutane suna dariyar talakawa na cikin bala'i na talauci da sace musu dukiya da banna, amma su suna nan wasu wasu suna fada. Wannan bai dace ba, bin kunya ne.
Yanzu problem ya kamata
dole ne manya su fito, dole sarkin musulmi shi magana da manyan malamai da membari nasu dole su tsawata, sannan kuma su karfafa mutane cewa kana da ikon ka fito ka jefa kuri'a ka koma ka gida. Dole a hito a zama gehin zaman lahiya, gehin da talakawa ka samu walwala, dole a hito a yi magana.
Ko bayan wannan yunkurin na amfani da karfi da jami'an tsaro suka ce sun gano manyan jam'iyyun siyasa da kitsawa, da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun sun fara tarewa a wuraren ibada suna addu'o'i domin samun nasarar jam'iyyunsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah kyauta a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To wani jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin kamfanin Norfolk Southern ya goce daga layinsa a Ohio a jiya Asabar, lamarin da ya tilastawa jami'an jihar bada umarnai ga mazauna yankin da ke kusa inda hatsarin ya auku da su sami wurin da suka fake. Kamfanin ya ce jirgin ƙasan da ya goce kusa da Springfield ta Ohio baya ɗauke da kayayyaki masu hatsari, don haka ba wanda ya sami wani rauni. Hatsarin ya auku ne wata ɗaya bayan wani jirgin kamfanin ya goce a East Palestine da ke cikin jihar ta Ohio, kimanin kilomita 290 a arewa maso gabashin Springfield. Kamfanin na Norfolk ya faɗa wata sanarwa ta email a jiya Asabar cewa gocewar tarago 20 daga cikin tarago 212 na jirgin kasan ya uku ne a yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa Springfield. To sai dai sanarwar bata bayyana musabbabin aukuwar hatsarin ba. Dubun dubatar Isra'ilawa sun yi zanga-zanga a jiya Asabar don nuna adawa da shirin Prime Minister Benjamin Netanyahu na yin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar, yayin da gwamnati ta ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen da aka gabatar duk da adawar da ake yi da su. An gabatar da shirye-shiryen ne a cikin watan Janairu, makonni bayan da aka rantsar da kawancin 'yan adawa na Netanyahu, gwamnati mafi tsatsauran ra'ayi a tarihin kasar. Sauye-sauyen sun raba kan al'ummar Isra'ila tare da ba da damar gudanar da zanga-zanga ta mako-mako a duk ranar Asabar. Muhawarar ta samo asali ne daga fargabar cewa sauye-sauyen za su raunana kotun koli da takaita ikon alkalai da kuma barazana ga cibiyoyin demokradiyya. Netanyahu da kawayensa sun ce za su ga bayan tsarin shari'ar wadda ba a zaba ba. Babban birnin Tel Aviv ya sami fitowar jama'a mafi yawa a zanga-zangar na wannan makon, tare da gudanar da zanga-zanga a wurare da dama a fadin kasar.
Murtala Faruk Sanya nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'adu Abubakar ya hori 'yan siyasa a Najeriya ya sanya tsoron Allah da sanya muradin talakawan ƙasa a kowane lokaci. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sabon sarkin dutse Alhaji Muhammad Hamim Sunusi ya karɓi sandar kama aiki daga gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badr Abubakar, inda sarkin ya buƙaci hamimansa su mai da hankali wajen kiyaye sha'anin tsaro a gundumominsu. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoton.
Was everybody enjoy his mood following the installation of the son of the emir as a worthy successor to the throne?
Gwamnan jihar Jigawa kenan Alhaji Muhammad Badr Abubakar jin kadan bayan mika sandar kama aiki ga mai martaba sarkin dutse Alhaji Muhammad Hamim Sanusi a yin wani gagarumin biki a birnin dutse fadar gwamnatin Jigawa. Ne albalma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'adu Abubakar na uku shine jagoranci sarakunan gargajiya na yankin arewacin Najeriya da suka halarci taron wadda 'yan kasuwa da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati a matakin tarayya da jihohin Kano da Jigawa suka halarta.
Muna son mu dauki wannan dama kuma sarkin dutse addu'a ta musamman ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi lafiya. Allah sa ya gama lafiya. Ba wa shugaba murna sai dai a tausaya masa, domin shugabanci abu ne mai nauyi ga addinin musulunci. Duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba shugabanci ya dora masa wannan nauyi wanda zai zama sanadin shiga aljanna ko sanadin shiga wuta. Mu haɗu ne domin mu kawo gode ma Allah. Duk wanda ya san aikin da mariga sarkin dutse ya yi kuma ya ga jama'a da suka halarta wajen janazarsa ya san wannan ba Allah ya yi aiki na addinin musulunci. Addu'ar mu gare ka shine Allah saka gabi halayen da ya yi ayyukan da ya nuna alheri ka ɗora a kansu kuma ka gama lafiya. A koyaushe ka tuntuɓo mu idan akwai abubuwan da kamata mu aikata da kai. Mu ma za mu tuntuɓo ka a koyaushe domin mu ƙarasa hanya ta ƙwarai ta addinin musulunci da shugabanci. Haka muna ƙara kira ga 'yan uwanmu musamman shugabanni na siyasa a ji tsoron Allah. Duk abin za a yi a yi domin Allah, idan za a bari a bari domin Allah.
A jawabin sabon sarkin na dutse Alhaji Muhammad Hamim Sanusi ya bayyana godiya ga gwamnatin Jigawa da sauran jinin sarauta da suka nemi gadon mulkin masarautar dutse saboda mubaya'ar da suka yi masa.
Cikin ikon Allah yau gashi mu aka bawa sanda a matsayin sabon sarkin dutse, wanda kuma wannan nufi ne na Allah, ba don mun fi kowanne dan sarki ba, sai dai kawai haka malikul mulk ya hukunta. Saboda haka muke so mu yi amfani da wannan dama don yin godiya ga waɗanda muka nemi wannan sarauta da su bisa mubaya'a da suka yi mana, da kuma yarda da hukuncin Ubangiji duk da ƙarancin shekarunmu. Haƙiƙa akwai babban ƙalubale a gabanmu wajen ɗaukar wannan nauyi da Allah ya ɗora mana, amma da taimakon Allah muna da yakinin samun nasara a wannan aiki, haka kuma za mu yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin hakimai masu ƙasa da gatai da masu unguwanni cewa ku ƙara tashi tsaye haikan wajen kula da harkar tsaro a yankunanku. Ya zama wajibi kowa ya rinka sa ido akan abin da yake faruwa a ƙasarsa. Haka kuma muna ƙara jan hankalinku kan aikin karɓar zakka.
Tsohon gwamnan Jigawa Alhaji Sule Lamido da takwaransa na jihar Bauchi Muhammad Abubakar da zababban mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettima da ma'aikatan diplomasiya ne suka halarci taron wanda ya wakana a dandalin ƴanci da huriya na Aminu Kano Square a birnin Dutse fadar gwamnatin Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To a gaida dan mutan Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu wanda suka faru da kuma na yanzu. To yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:16 na safe, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa.
Masu sauraro, salama a gare ku, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo. Madalla. To idan ana biye, a shirin da ya gabata mun yi duba kan yanda kafofin sada zumunta ke taka rawa wajen mace-macen aure a yankin arewacin Najeriya, lamarin da ya zama ruwan dare. Wasu na ganin bai dace macen da ke da aure ta fiye yaɗa hotunanta ko bidiyoyinta ba a kafofin sada zumunta. Kasancewar kafofin sun haɗa mutane da dama daga ko'ina a faɗin duniya, wasu kan ɗora halakin yanda mata ke amfani da kafofin sada zumunta da wayewa har ma da burgewa ko neman suna. Wasu don neman mijin aure ko kuma don samun kuɗi da dai sauransu. To shirin ya jiyo ra'ayoyin wasu kan wannan batu, kan ya dace macen da ta yi aure ta bi sawun matan da ba su yi aure ba wajen yaɗa hotuna da bidiyoyi.
Da sunana Abdulrashid Aliyu, da farko dai ni a iya na fahimtan yadda na fahimce da kafafen sada zumunta yake ga masu motsi shali akan mata. Muna da al'adunmu, muna da tsarinmu na addininmu. A gaskiya ni iya fahimtan bai dace macen aure ta fito tana tallan kanta a cikin social media ba, saboda ya saba mu tsari kusan na ce na al'adunmu. To saboda haka da wahala ta iya kiyaye abin da ya shafi tsarin addini da kuma al'ada na muka taso cikin iyaye da kakanni. So da za su iya bin wannan sharuɗan, za a iya ni kamar in ni zan iya barin iyalinsu, amma kuma gaskiya it's hardly ga mata suna aiki yau nan. Kuma a nan ne wasu maza suke amfani da wannan daman su da kallon matan mutane, wasu ma har su samu ya za su yi connecting da su tun su samu su yi magana da su. Karshe kan ja wasu abubuwa wanda yakan zo na saba ma addini haka da sauransu. Ni a tsarina gaskiya ni na ganin bai ga dacewar matan aure dai ta shigo cikin social media tana bayyana kanta.
Sunana Maimuna Garba Isa. Ta ya za a yi mace matan aure ta postin kanta tana nuna wa mutane tana tallan kanta? Gaskiya bai yi kyau ba. Ni dai shawaran da dan bayar, masu yi su dena. Don wani lokaci ka ɗauki hoton ka tura ma wani ba zai kai, tunda wannan ga faki ɗaya kowa na gani. In ya gani kuma daga baya zai ce ko kuma a'a yana son ki waye-waye shi kenan. Wannan zubda mutunci ne gaskiya bai. A illan haka in dai matan aure ne, aurenta zai iya mutuwa. Duk da cewa mijinki zai zo ya yi, amma ke in kika yi ke yana ja miki illa ne. Bas aure ya taɓa mutuwa kan akalla akan wannan, ba ma ɗaya ba, ba su biyu ba. Saboda akan wannan ta postin hotonta tana tura ma wasu. Wani daga baki ɗaya ne duniya suna gani. To dai kawai bai dace ba, wata riga ta sa riga bai yi kyau ba, jikinta dai ya mammatse tana tura ma wasu, irin wannan gaskiya bai yi kyau.
Sunana Fahad Sani, wanda aka fi sani da jigan Sokin Power. So gaskiya ra'ayina game da wannan yanda mata suke irin abubuwan nan a social media tun bare TikTok, kai gaskiya abin yayi muni sosai. kai na TikTok. Ni a ra'ayina, duk wata mace da na sani wacce nake da wata alaka da ita, aka ce kanwa, kuduruwa ko wani abu makamancin haka. Idan har nazo naga tana irin abubuwan naka, abin yana cin mure sosai, ina ci ba da. Duk wata naga tana abin nan ban iya zuwa na mata magana ba akai. Wasu da dama gaskiya ni na ma dina magana da su saboda kawai na ce abu kaza da kike a TikTok da sauransu. Gaskiya bai dace ba, wasu ma su mai da mu magana mai zafi, an mu ma daina magana saboda wannan dalilin.
Masana dai sun bayyana cewa yin amfani da dandalin ko kuma kafofin sada zumunta na da nasa mahimmancin ko kuma barnar da ke tattare da shi, amma idan aka kiyaye tare da fadakarwa za a samu sauki a ire-iren tabarbarewar al'umma da ake fama a wannan zamani, kamar yanda Malam Suleiman Muhammad, wani mai rajin kawo zaman lafiya da cigaban al'umma a Najeriya, ya ja hankali ga ma'aurata kan yanda ya kamata suna amfani da kafofin la'akari da zamantakewar aure.
To babban abu a mu ko a lokacin da gwamnatin tarayya aka yi ta takaddama akan cewa za a yi abinda ake cewa sawa abin takunkumi a regulating din yanda ake amfani da social media, mun yi bayanin cewa lalle akwai bangarori waɗanda in za a iya zamo an takaita amfani da su ta irin wannan duba da irin al'adunmu da addininmu da zamantakewarmu, to da zai yi mana amfani musamman ta janibin zamantakewa aure din nan da tarbiyya yan ƴaƴa da sauransu. Wannan bangare ya kamata lalle a duba shi. In kuma babu wani abin da za a iya yi masa, to sai dai ya zamo an sa ido sosai ta hanyar wayar da kai irin wanda kungiyoyi irin namu din da kuma sauran kungiyoyi suke yi, da kuma malaman addini za su shigo su taka rawa matuka a wannan bangare din, kuma mutane su ji tsoron Allah na cewa duk abin da mutum yake yi ba Ubangiji yana ganin sa, kuma za a hisabi da sauransu. To wannan lallai tunda al'ummanmu al'umma ne na ilimi, al'umma ne wanda aka gina su karkashin addini, duk abinda za a yi za a kawo musu menene addinin su ya yarda da shi, menene ya dace da tarbiyya da al'adunsu. To in za a kiyaye wannan din, to ina ga musamman bangaren mata da matan aure har da maza din za a tsira daga wasu abubuwa waɗanda suke fitowa a irin waɗannan kafafe din, musamman daga kasashen waje ko ko duniya ne ma baki ɗaya a social media. Wanda ya rike abin zai rinka mamakin abin da ke hannunsa, dan saboda haka aikata laifuffuka a zamanin yau ya zamo ya an inganta shi. A da kila mutum zai koya wa wani a unguwarsu ko a ƙauyensu ko a garinsu wani mummunan abu ko ko abu mai amfani, shi kadai ne zai iya. Amma yanzu da ya tura shi ta social media, sako ne wanda mutumin da ke China ma in abin yayi masa yana iya dauka ya kwaikwaya. To kaga in abu mai kyau ne ya yada abu mai kyau, in kuma mummunan abu ya yada to kaga shi ma na nesa ma ya dauka. Saboda haka wannan lalle ne a sa ido musamman ta bangaren iyaye, su kuma mazaje da matan aure ya zamo an tanaji wani shiri na musamman na wayar da kan waɗanda suke masu amfani da wannan kafa wanda ake cewa social media din nan. Kuma muna kira in har akwai yanda za a iya ya zamo an dan takaita irin abubuwan da za a bayyanar, duk da masu bangaren haƙƙin bil'adama da sauransu kan shigo su ce kowa yana da yanci, to mukan duba al'adunmu, mukan duba addini da zamantakewar mutanenmu da kuma halin da al'umma za su fada. Wannan shine damuwarmu ta wannan bangare.
Madalla gabaki ɗaya kuma da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Mu sake haduwa a shirin na gaba. Assalamu
to madalla agai da Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma lokacin da zan zakulu tare da karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ki aika mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Muntari Amanni da Hassan Dogon Faci ba tsare daga jihar Katsina. Suka fara da sallama suka ce suna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya amshi addu'ar talakawan Najeriya, na Allah ya zaɓa musu shugaba na gari. Yanzu kuma suna roƙon Allah da ka zaɓa mana wato gwamna a jihar mu ta Katsina na gari wanda zai kamanta gaskiya da adalci. Sakon gaba cewa ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, ya ce ku faɗawa ministan jin ƙai Sadiya Umar Faruk cewa mun ji ta ce sun cire sama da mutum miliyan 100 daga talauci. To shin a wace Najeriya ce suka yi hakan?
sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga jamilan Ado Salati Gomar Annabar Rajau da Maimunan Ali Ku Autan Kafinta Yalwa da Aishan Lawal Bin Hambali MK dan Silba Sokoto da fatan Ado Salati Gomar ga Annabar Rajau suka ce suna kira ga ƴan uwansu ƴan Najeriya masu yiwa ƙasar su mummunan fata to suna kira da su da dan Allah dan Annabi zai mai irin wannan domin Allah ke bada mulki ga wanda ya so. Sai sakon mu na gaba da yake cewa CBN tunda kotun kolin Najeriya ta ce mu ci gaba da amfani da tsaffin kudin mu har zuwa karshen wannan shekara to sai a damana da su tunda ba mu da sababbin kudi ko mun riga mun kai tsaffin banki ko da yake mun ji an ce wai kun ce kun riga kun kona su. Allah ya kyauta. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma sakon gaba da yake cewa gwamnatoci da hukumomin lafiya a duk inda kuke ya kamata ku ƙara kaimi sosai wajen ganowa game da yakar cututtukan da ke saurin yaduwa suna kuma zama barazana ga rayukan jama'a duba da ganin yadda wasu cututtukan ke yaduwa ga dimbin jama'a da ba su san hawa ba su san sauka ba. Sako daga Muhammad Haruna Katsina. To mun gode yanzu kuma ga wannan sakon. To madalla Allah ya kare mu yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takeici.
To a takeice Sarfilu dakarun Ukraine da ke fagen daga Bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba a jiya Asabar a yayin da suke ci gaba da taimakawa fararen hula arcewa daga birnin da aka mamaye. Wani wakilin soji ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa a yanzu yana da hatsarin gaske a fita daga Bakhmut ta mota. Don haka ala tilas fararen hula a yanzu suke ficewa ta kafa. An tuhumi wani fitaccen ɗan kasuwa ɗan ƙasar Kamaru a jiya Asabar da hannu wajen azabtar da wani ɗan jarida da aka kashe a wata babbar shari'a da ta girgiza ƙasar. Kamar yadda lauyansa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP Jean Pierre Amogu Belinga wanda ake kyautata zaton yana da kusanci da ministoci da manyan jami'ai. An kama shi ne a ranar 6 ga watan Fabrairu kuma aka gabatar da shi a gaban wata kotun soji da ke babban birnin Yaounde a ranar Juma'a kafin a ci gaba da tsare shi, in ji lauyan nashi. Gwamnatin kasar China ta sanar da shirinta na inganta farfado da tattalin arzikin al'ummar kasar a ƙarƙashin jagorancin jama'a yayin da majalisar dokokin kasar ta bude wani zama a yau Lahadi wanda zai ƙarfafa ikon shugaba Xi Jinping kan harkokin kasuwanci da zamantakewa. Prime Minister Li Keqiang, babban jami'in tattalin arziki, ya sanya manufar bunƙasa tattalin arziki na wannan shekara a hukumance da kusan kashi 5% biyo bayan kawo ƙarshen matakan daƙile yaduwar cutar da ta tsare miliyoyin mutane a gida tare da haifar da zanga-zanga. Wani jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin kamfanin Norfolk Southern ya goce daga layinsa a Ohio a jiya Asabar. Lamarin da ya tilastawa jami'an jihar bada umarni ga mazauna yankin da ke kusa da su sami wani wuri da suka fake.
To madalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da karfe 6 na safe za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar yadda aka saba za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Instagram, Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Baba Yakubu Makeri wanda ya bada umarni ya kuma haɗa mana shirin. sai kuma injiniyan mu ta yau Miss Nashwan. Daga nan birnin Washington DC, Nisar Fili Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.